Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja kan mitoci 1621 da ma 25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a niya sarauniya da Lagos a jamhuriyar Niger sai ta Alpha Radio a Kumasi Ghana masu sauraro barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Halima da ku zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja a shirin za a ji cewa masana na bitar tasirin shawarwarin da ɗan majalisa suka tara kan shirin gyaran tsarin mulkin Najeriya. Jigo a jam'iyyar APC barista Bello Mustapha ya buƙaci kungiyoyin kare muradin yankuna su tashi tsaye don hana kamfen ɗin raba ƙasa.
Matasa na ƙasar nan su gujewa irin waɗannan mutane kada su yarda su yi amfani da shi musamman a wannan lokaci da ƙasar mu take cikin wannan matsaloli daban-daban na rashin zaman lafiya.
Yayin da manoma ke sha'awar komawa gona a jihar Borno an buƙaci gwamnati ta kawo ɗaukin takin noman zamani.
Gaskiya takin nan kawo ba isa. Haro dauda taki ana bugar taki sai fa ana ko an kawo trailer 50 zai kare saboda yawan jama'a
zamu ji yadda al'ummar Algeria a Agada suka yi zaben yan majalisa
electoral des députés qui couvrent un peu les zones du Maghreb
nan karo babu yan takara a nan Niger sai dai yan majalisa a yankin Maghreb da kuma Sahel
yau juma'a muna da shirin yanayi da muhalli duk kafin waɗannan adakacin labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe Amurka ta yi Allah wadai da ci gaba da dakatar da shafin Twitter da Najeriya ta yi a kasar tana cewa matakin ba shi da gurbi a demokradiyya mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya faɗa jiya Alhamis a cikin wata sanarwa cewa yancin faɗa albarkacin baki da samun bayanai ta hanyar yanar gizo da waɗansu hanyoyin samun bayanai kinshiki ne na ci gaba da tabbatar da kare al'ummomi da suke bin tafarkin demokradiyya sannan yayi kira ga kasar ta Afirka ta janye dakatar wadda ta yi wa shafin Twitter ya ce Amurka ta yi Allah wadai da ci gaba da dakatar da shafin Twitter da gwamnatin Najeriya ta yi da kuma barazanar kamawa da gurfanar da waɗanda suka yi amfani da shafin na Twitter hakanan Amurka ta damu cewa hukumar kula da kafafen yaɗa labarai ta Najeriya ta bada umarni ga duk gidajen talabijin da rediyo da su daina amfani da shafin na Twitter. Gabanin fara taron kasashe masu karfin tattalin arziki na duniya da ake kira G7 a Birtaniya, shugaban ƙasar Amurka Joe Biden a hukumance ya sanar cewa gwamnatinsa za ta bayar da gudunmawar allurar rigakafin COVID-19 ta kamfanin Pfizer miliyan 500 ga kasashe 92 marasa ƙarfi da masu matsakaicin tattalin arziki. Waɗannan rigakafin rabin biliyan za a fara jigilar su ne a watan Agusta mai zuwa da zarar an kammala haɗa su, inji Biden ya faɗa jiya Alhamis a Cornwall. Sannan ya ƙara da cewa miliyan 200 na rigakafin za a raba su nan da zuwa ƙarshen wannan shekara kuma miliyan 300 a tsakiyar 2022. Biden ya ce gudunmuwar wacce aka fara sanarwa a ranar Laraba da ta gabata za a yi ta ne ba tare da gindaya waɗansu sharuɗa ba. Gudunmuwar allurar rigakafin ba ta haɗa da matsin lamba da neman alfarma ko sassauci ba. Mun yi wannan ne don ceton rayuka da kawo ƙarshen wannan annoba, inji Biden. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis Amurka ta faɗa cewa ta cire takunkumi kan tsaffin jami'an Iran uku da wasu kamfanoni biyu waɗanda suke hada-hada ɗanyen man ƙasar Iran. Matakin da wani jami'in Amurka ya kira wanda aka saba, wanda wannan ya nuna Amurka a shirye take ta sassauta takunkuman idan ya yi daidai. Da yake magana kan sharaɗi, wani jami'in Amurka ya buƙaci a saye sunansa ya ce matakin na ofishin kula da kadarorin ƙasashen waje na ma'aikatar baitulmanin Amurka da ake kira OPAC ba shi da alaka da ƙoƙarin farfaɗo da mutunta yarjejeniyar nukiliyar 2015 tsakanin Iran da Amurka. Ma'aikatar baitulmanin Amurka ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa a yau ofishin OPAC da ma'aikatar harkokin wajen Amurka su ma sun cire takunkumi kan tsoffin jami'an gwamnatin Iran uku da kuma kamfanoni biyu da suke da hannu a hukumance a saya da sayarwa da jigila ko tallata kayayyakin man fetur na Iran. Hukumomin ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi kira da tsagaita wuta a yankin Tigray na arewacin ƙasar Habasha jiya Alhamis, inda suka yi gargaɗin cewa da na mutum 350 sun faɗa cikin halin yunwa a wurin, sannan akwai wasu ƙarin miliyan 2 da suke dab da faɗawa. Ba za mu bar Habasha ta faɗa yunwa ba, dole ne mu ɗauki mataki yanzu, Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Linda Thomas Greenfield ta faɗa a wajen wani taro game da batun agajin gaggawa wanda Amurka da ƙasashen tarayyar Turai suke ɗaukan nauyi. A cewa wani rahoto da ta fitar jiya Alhamis, kungiyar ƙasashen duniya da ke samar da alƙibla ga gwamnatoci da Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙungiyoyi masu zaman kansu wajen ɗaukan mataki kan matsanancin ƙarancin abinci. Sama da mutum miliyan 5.5 suna fama da ƙarancin abinci a Tigray da yankunan Amhara da Afar da ke makwabtaka. Shirin samar da wadataccen abinci ko IPC kamar yadda aka sani ya yi gargaɗin cewa ana sa ran halin da ake ciki zai ta'azzara har zuwa watan Satumba, musamman a yankin Tigray wanda aka yi hasashen sama da mutum 400,000 za su fuskanci mummunan yanayi idan ba a kai musu taimakon gaggawa ba. Babban sojan Amurka ya ce idan aka hada kudaden da Rasha da China ke kashewa kan harkokin tsaro, ya zarta abin da Amurka take kashewa kan tsaro yayin da suke ƙara samun ƙarfi, wanda ya ba China dama musamman ta rage gibin da ke akwai a ƙoƙarinta na zama ƙasar da tafi ƙarfin soja a duniya nan da tsakiyar wannan ƙarnin. Babban hafsan hafsoshin sojan Amurka, General Mark Milley, ya faɗawa 'yan majalisa jiya Alhamis lokacin da yake ba da bahasi a gaban kwamitin kula da ayyukan soja na Majalisar Dattawa cewa idan aka hada kasafin kudin Rasha da China ya zarta kasafinmu idan aka sanya dukkan katunan a kan tebur. Ya kira ƙarin kashe kudin da China take yi abin damuwa. Ƙasashen China da Rasha su ne manyan abokanan hamayyar sojojin Amurka biyu. Sakatarorin tsaro daga kan Jim Mattis zuwa Lloyd Austin sun bayyana China a matsayin babbar ƙalubale ga sojojin Amurka.
Labaran duniya aka saurara, yanzu za mu shiga babin rahotanni. Bayan kammala sauraron ra'ayoyin jama'a kan gyara kundin tsarin mulkin Najeriya, masana sun dukufa da sharhi kan hanyoyi da za a bi wajen wanzuwar Najeriya a matsayin ƙasa ɗaya. Lamuran da aka duba sun hada da ƙirƙiro jihohi, rabon iko tsakanin gwamnatin tarayya da jihohi, ɗan sandan jiha da sauransu. Da Kano, Mahmud Kwari ya aiko mana da wannan rahoto.
Batun sauya fasalin ƙasa da ake kira restructuring a Turance, ƙirƙiro sabbin jihohi baiwa ƙananan hukumomi ƴanci, ƴan sandan jihohi samar da gurbi na musamman ga sarakunan gargajiya a kundin tsarin mulki, na daga cikin muhimman al'amura da ƴan majalisar dokokin za su yi muhawara a kai bayan tattara ra'ayoyin ƴan ƙasa. Sai dai masana da masu sharhi kan al'amura da kuma ƴan gwagwarmayar shugabanci na gari na ci gaba da tsokaci a kan waɗannan batutuwa.
Abin da nake so mutane su fuskanta shi restructuring nan, ƴan kudu su suke amfani da shi don su cimma buri na karɓar mulki a Najeriya. Duk wannan abin da ake yi kawai ƙarya ne. Dalili, tun da aka kafa Najeriya ake restructuring, kuma duk duniya ba inda ake da wani abu wai shi true federalism ko kuma wani way correct fiscal federalism da suke faɗa a jaridu. To wannan suna yi ne don su ci mutane da bugusan. Mu kuma abin tausayi abin takaici mutanen Arewa, saboda yawancin mutanenmu da masu mulkinmu da ƴan bokonmu da sauran jama'a ba sa karatu, saboda haka sai a yi amfani da wannan abubuwan a damfare mu.
Malam Ibrahim Ado Kurawa kenan marubuci kan al'amuran tarihi a Najeriya. Amma Comrade Abdulrazak Alkali na cewa ba batun gyaran kundin tsarin mulki ne damuwar 'yan Najeriya ba a yanzu.
Gyaran tsarin mulkin ba shi ba ne. Akwai abubuwa da ya kamata wanda a ce mu su muka kalla a ƙasar nan aka yi gyara a kansu na gudanar da mulki. Mu saka wa kanmu kishin ƙasa da gyara don ƙasar nan matsalar da take damunta ita ce tun da aka halitta Najeriya. Ni dai a tunanina ba ta taɓa samun kishin ƙasa ba.
Har shugabannin ba?
Har shugabannin bayan duk zance aka yi ta yi. Saboda kishin ƙasa abin da ake nufi shi ne kaso ƙasa da duk abin da yake cikinta, daga kuma kowane ɓangare take, da kuma kowane addini, da kuma kowace ƙabila. Amma a Najeriya ba ta taɓa samun wannan gatan ba. Ko fafutukanmu ta neman ƴanci. So aka yi da wani ya sami ƴancin ya danne wani.
Sai dai Malam Ibrahim Ado Kurawa ya ce bincike ya tabbatar da cewa sashin kudancin Najeriya ya ɗara ɓangaren arewaci cin gajiyar Najeriya tun daga samun ƴanci zuwa yanzu.
Suna cewa 'yan arewa ita take cin gajiyar federaliyar Najeriya, to wannan ma ƙarya ne. Saboda akwai littafin da aka buga shi 2009 a Kodesriya. Wata kungiya ta bincike wadda take da headquarter a Dakar. Yan kudu ne suka yi wannan littafin. Kuma a littafin nan, wanda ana kiransa Federal Presence in Nigeria, suka tabbatar a shafi na 107 cewa kudu maso yamma ita tafi kowa cin gajiyar Najeriya. amma duk inda ake muhawara da wasu auguro da waye na sassa littafin nan saboda mutanen mu ba sa karatu ba za mu je su karanta ba saboda haka duk magana muhawara da ake sai kaga ana yin ta a jahilci sannan magana ta uku duk duniya kamar yadda nace ba federaliya da take daidai misali America California tafi ta ninka jihar Delaware sau goma amma duk martaba su daya ba su taba cewa federation din America a lalata shi ba saboda wannan amma mu nan saboda ƴan kudu ba ma wannan littafin da nake gaya maka ba za su taba kawo shi ba kuma su suka rubuta malaman su na boko mu kuma mu malaman ƴan bokon saboda lalaci ba wani abu da za su yi shi yasa suke mana wannan
Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
jigon jam'iyyar APC barista Bello Mustapha ya buƙaci shugabannin kare muradin sassan Najeriya su yi tsayin daka ga bayanan haɗin kan ƙasa don kare Najeriya daga afkawa fitinar da ba a san ƙarshen ta ba barista Bello Mustapha na magana kan kungiyar tuntubar juna ta arewa wato ACF kungiyar kare muradin Yarbawa a Peniferi da ta kabilar Ibo Ohanaeze Ndibo barista Mustapha ya ce ya zama wajibi matasa su kare Najeriya matukar suna son zama shugabanni a
matasa da samarin kasar nan tamu Najeriya kada su yadda a yi amfani da su wurin tada tarzoma ko tada zaune tsaye don akwai wasu mutane babu abin da suka sa a gaba banda ya za su yi su dukufar da kasar nan su kawo ƙarshen wannan gwamnati tamu mai albarka a ƙarƙashin shugabancin shugaba Muhammadu Buhari
masu neman kafa biyafa ne
to dukansu akwai su daban-daban ne akwai waɗanda suke koyi ayan biyafar sun fito fili karara akwai waɗanda suke kasan nan zagon ƙasa suke neman rusata amma a boye suke suna tura wasu su je su yi irin wannan shine muke kiran matasa na kasan nan su guje wa irin waɗannan mutane kada su yarda su yi amfani da su musamman a wannan lokaci da ƙasar mu take cikin wannan matsaloli daban-daban na rashin zaman lafiya
Barisa Bello Mustapha duk da ka kasance jigo a APC amma kai ka ga musu da matakan da gwamnatin Buhari ta shige dauka wajen tinkarar waɗannan matsaloli na tsaro ne
gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na iya kokarinta akan kawo ƙarshe ai ba gwamnati da za ta so a ce a ƙarƙashin ta ake samun matsaloli sanin shugaba Muhammadu Buhari da kokari ga rika amanan jama'a ina tabbatarwa al'umman kasar nan da cewa ba nan da jimawa ba insha Allah za a kawo ƙarshen waɗannan matsaloli da suka addabi kasar nan su ainihin matasa da nake kira da samari ma'ana masu kananan shekaru da kuma irin mu waɗanda kai shekaru 40 zuwa 50 har zuwa 50 da wani abu ya zama mana wajibi mu hada kai mu hada karfi da karfe mu tallafa wa wannan gwamnati ta kai ga gaci akan wannan al'amari da take ciki daga nan ne za mu samu damar karban shugabanci gaba ya fi yawa sa'annan gaban akwai alheri mai zuwa in ko muka bari akai amfani da mu ko akai amfani wasu suka bari akai amfani da su dan a dukufar da gwamnatin nan ko a kawo matsala na rashin zaman lafiya a kasun nan to ina tabbatar musu cewa gaban su suke batawa ba wani abu ne da zai haifar da wani alfanu mai kyau ba kasan nan ya zama wajibi mu hada karfi da karfe mu samu hadin gwiwa mu dakufe waɗannan mutane da suka tsaya lalle sai sun ga karshen gwamnatin nan kuma sai sun kawo matsaloli na rashin zama lafiya a kasan mu Najeriya ai cewa muke a ba mu shugabanci mu ma mu fara musamman ta jam'iyyance a gwamnatance mu bar wasu dattawa su rike don su fara nuna mana yadda ake abin a san sannan ne ake yi ba rana ɗaya za mu karɓi komai ba amma jam'iyya ya kamata jam'iyya yanzu duk jam'iyyu su ɗauki ragamar tafiyarsu su miƙa wa samari da matasa don mu ne muke da ƙarfi muke da hikimomi daban-daban na zamani wanda za mu kawo canjin da ake bukata don haka yaya za su yi waɗannan dattawan su ba mu kuma su yarda da mu idan muka kwantar da hankali muka ƙi ƴan tada zaune tsaye su yi amfani da mu don su cimma burinsu to wannan shi zai nuna wa duniya da su dattawan mu cewa eh lallai mun kai matsayin riƙe shugabancin ƙasar nan a jam'iyyance da kuma a gwamnatance irin su Arewa Consultative Forum, Pandef, Ohanaeze Ndigbo, Afenifere su ma suna da role da za su play suna da gudumawa da za su bayar bai cancanta su yi shiru a wannan lokacin ba sa cewa komai ba ya kamata kowa ya koma ɓangarensa ya je ya wa'azanci mutanensa ya nuna musu illar tada zaune tsaye da zai kawo musu wannan shine idan an haɗa gwiwa gaba ɗaya a ƙasa za mu kawo ƙarshen wannan tashin-tashina ko tashin hankali da muke da shi ko rashin zaman lafiya da muke gani yau a Najeriya.
Cikon APC barista Bello Mustapha a zantawarsa da Nasir Adamu Alkaya. Muryar Amurka ake sauraro daga Abuja, biyo bayan fara daidaita lamuran tsaro a jihohin Arewa maso gabas da ƴan Boko Haram suka yi wa illa. Yanzu manoma a yankin na haramar komawa gona da samun wadatar abinci da yake jigo ne na yaki da fitina. Manoma na fatar samun wadatar kayan aiki musamman takin noman zamani don cimma wannan nasara. Daga mai Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu.
Da alamu dai an so mu samu zaman lafiya a wasu sassan da ke arewacin Najeriya, ganin yadda al'umma suka dukufa wajen karkata karansu kan harkokin noma. Da a baya a irin wannan rigingimu na har-har mayakan Boko Haram ya sa suka dan janye. Karamar hukumar aske da obodo yana ɗaya daga cikin ƙananan hukumomi da suka fuskanci matsalolin tsaro a shekarun baya, wanda yanzu hakan a iya ce an so mu samu daidaiton al'amura, wanda har ma masarautar da ke wannan ƙananan hukumomi suka so neman tallafin takin zamani daga wajen gwamnatoci don baiwa al'umma masu damar ci gaba da harkokin nomansu. Alhaji Ali Ismaila Mamzade shi ne sarkin garin na Uba da kuma ya buƙaci gwamnatin jihar Borno da tallafa musu wajen samar a umman nasu takin zamani don jama'ar nasu su samu damar ci gaba da gudanar da harkokin noman kamar da suka saba. Na kuma tambayi martaban ko ya batun harkokin tsaro yake ganin cewa an samu kalubale a baya.
Batun tsaro a gaskiya akwai improvement. Mun dan kwanaki da yawa bamu samu hare-haren wayannan mutane ba. Alhamdulillahi kasa yanzu ya yi lafiya, amma har yanzu muna bukata security a wayannan irin da na maka mentioning saboda su samu a yi noma a wajen. To gaskiya challenge na security yanzu ya yi rujin da soki a yanzu challenge ku.
Mai martaba ya magana batun noma, kamar ka yi batun ma ka nemi a taimaka ma mutanen ka da batun takin zamani, kamar takin yana karanci ne ko?
A gaskiya takin an kawo ba isa har dauda takin ana bukatar takin sosai fa, anan ko an kawo trailer 50 zai kare saboda yawan jama'a. Kuma inda na gaya maka yanzu nan duk kasan nan a cikin district na 21 district only 4 district din nan shine ba a zuwa a yi noma a wajen.
Shi ko mai martaba sarkin askira Alhaji Abdullahi ibn Askira Mai Sakan ya so manin da zai na irin masalolin da suka fuskanta da kuma irin nasarorin da aka samu sakamakon tsayin daga da yace gwamnatin jihar Borno ta yi na kokarin karfafa al'umman jihar Borno gwiwa.
Ke yanzu lanzu a cikin daren lokaci kasa da shekara daya ko shekara biyu yanzu muka samu, amma mun samu challenges da yawa wanda da mun to samu shi wa nan Borno state. Na batun tsaro har ya shi kusan ya shi na da inda ake kai mana hari daban-daban da mamakiya. A kasan Borno ba lokacin gwamnati ba ta mutu kusan hari uku ko huɗu ba, amma ka tsaya tsakan daga ka ba mutane confidence kuma ka yi ja da baya ta don the only way to defeat the enemy is to nuna musu kanci su ba komai ba, kuma ka nuna musu kanci su ba komai ba ne. Da Allah muka yi dogara kuma insha Allah za mu nasara kansu. Na biyu ya yi tsaranzi duk wasu zanga-zanga da ake nan da tashin hankalin da ake duk talauci ne, amma duk da haka ya yi tsaranzi da wannan halin da muka samu da na insurgency project a Borno state ba bangaren da muka taba.
Karamar hukumar askira Ubadi ita ce karamar hukuma guda ɗaya tilo da ke da sarakuna masu daraja ta ɗaya ta nagarin na askira da Uba, wanda kuma a nan aka samu sunar karamar hukumar da ake kira askira Uba. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Ku biyo mu mu shiga jamhuriyar Nijar, inda wakiliyarmu Adama Garam Tamar Abari ta ba mu labarin yadda al'ummar Algeria mazauna Agadez suka gudanar da zaben yan majalisa.
Zaben na yan majalisa na kasar Algeria na ci gaba a jihar ta Agadez, wanda kusan masu zabe da suka yi rajista a girgam din zaben 200 ke gudanar da zaben. Alagan Abdurrahman shine karamin jakadan kasar ta Algeria a jihar Agadez.
Dès aujourd'hui on a commencé l'opération des élections législatives qui s'inscrit dans le cadre du programme de monsieur le président de la République Abdoulaye Tebboune qui a inscrit son programme dans le cadre d'une Algérie nouvelle.
Mun fara wannan zabe na yan majalisu wanda yake daya daga cikin tsarin shugaban kasar na samar da sabuwar kasar Algeria.
La première étape a été faite le 1er novembre 2020 qui est l'amendement de la constitution et voilà maintenant c'est le renouvellement du parlement et on espère avoir un nouveau parlement avec plus de 50% de jeunes universitaires.
Mataki na farko an yi shi ne tun ran 1 ga watan November inda aka amince da kundin tsarin mulki. Yanzu kuma maganar sabunta majalisa ne wanda muke sa ran samun sabuwar majalisa mai dauke da fiye da kashi 50 na matasa. Ta haka ne muke fatan samun sabuwar Algeria. da sabon jini na matasa 'yan jami'a.
C'est ça qu'on espère aussi, le lancement d'une Algérie nouvelle avec poussant une nouvelle ère avec la jeunesse de l'Algérie. Ici, je lance un appel aussi à la communauté algérienne qui réside à Agadez et qui est inscrite sur la liste électorale de se présenter pour élire leur député.
Ina kira ga 'yan kasar Algeria mazauna jihar Agadez wanda suka yi rajista da su hanzarta su zo su zabi 'yan majalisunsu.
Bon, au Niger, cette fois-ci, il n'y a pas eu de candidat parmi la communauté. Mais selon le découpage électoral, c'est des députés qui couvrent un peu les zones du Maghreb et du Sahel. Je remercie aussi pour les autorités tunisiennes, Agadez, qui nous ont accompagnés dans cette organisation.
A wannan karo, babu 'yan takara a nan Niger, sai dai 'yan majalisa a yankin Maghreb da kuma Sahel. Ina kuma mika godiya ta ga hukumomin jihar Agadez da suka taimaka mana cikin shirye wannan zabi da jami'an tsaro don kare rumfunan zaben da kuma masu zaben.
Je remercie beaucoup pour cet accompagnement.
Shirye-shirye komai ya kankama, zabe na gudana yadda ya dace a ofishin jakadancin na Algeria dake Agadez, cewar Zannani Amanna, ɗaya daga cikin masu shirye zaben.
Duka yawancin su samarini kuma su ne suka nemi dibbite kuma su ne za a yi aiki da su. To yanzu kuma ga muna Allah ya kawo mu yau nan Sida ta Agadez za ta kawo kokarinta ita ma ta yi abu komi da komi normal, ta kawo security a komi da komi yana ta yi daidai. Zabe ne abin da za su yi shi sai Algerian wanda suke zama cikin Niger, surtout cikin Agadez, su ne aka yi list kinsu, su ne suna zabe. List namu wadda ta wuce an kai da ko 170 ko 180 wanda suke dai ga suna cikin list legislative wanda za su zabe.
Masu zaben suna jefa ƙuri'arsu ne ga ɗan takara da yake Tunis.
Ko mu nan ganin Niger mu iya hidda candidate na debitation to ba mu hiddo shi ba sai na Tunis shine yake abin gaza ana mishi zabe na. Mun gode ma authority na Niger kuma da yake sun kama muna sun bada security sun bada komai sun ba mu hadin kai bisa aikin ga da za'a yi nan kuma ina kira duka Algerian duk inda suke su zo su hidda hakkin su su yi bote.
Tamar Abari, murya Amurka daga damagaran a jamhuriyar Niger.
Kana sha'afa murya Amurka ake sauraro a shiri na musamman daga Abuja ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba.
Barka da wannan hantsi mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Ma'azu. A jiya ne aka kammala taron man fetur na ƙasa da ƙasa a Najeriya wanda aka kwashi kwanaki uku ana gudanarwa, inda aka tattauna muhimman batutuwa da suka shafi yadda za a samar da iskar gas ga al'ummar ƙasar, ta yadda za a bunƙasa tattalin arzikin ƙasar da kuma samar da rayuwa mai inganci. A wata kasidar da ya gabatar, babban jami'in gudanarwar kamfanin NNPC akan al'amuran gas, Injiniya Yusuf Usman, ya yi bayani a game da ƙudurin gwamnati na samar da iskar gas cikin shekaru goma na gaba masu zuwa.
Ita wannan shekara ta 2021 ita ce wanda shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari ya kaddamar da ikirarin cewa Najeriya za ta dukufa gurin amfani da gas gurin cigaba mai dorewa. Tunda aka kaddamar da wannan kafin wannan summit din, saboda a share fage na summit din nan.
To ka gabatar da kasida, injiniya, me kasidar taka ta kunsa?
Abinda ake nufi na farko shine Najeriya yanzu ta riga ta ce za ta yi amfani da iskar gas wajen tafiya zuwa renewable energy. Dalili kuwa shine ita gas nan carbon emission din gas da yake gurbata yanayi kadan ne, ba mai yawa bane. Na biyu, Najeriya da Africa ba su da wutar lantarki, shi yasa hotunan da ake nunawa a duniya ake mana dariya da daddare. In an dauki hoton Najeriya da Africa sai a ga mu a cikin duhu na kaddamar da al'amura masu yawa. Duhu yana kasa cace-cace, yana ka al'amura da marasa kyau. Haske kuma yakan kawo ci gaba, yakan kawo masana'antu, yakan kawo abubuwa masu yawa wanda za su taimaki al'umma wurin samun musu aiki wurin yin. Shi yasa sai muka duba cewa to menene a cikin gaggawa zai kawo mana sauki gurin wuta, gurin masana'antu, inda mutane za su samu aiki, gurin safara. Yanzu safaran muna amfani da mai, muna iya juyawa zuwa ga zai yi wa mutane sauki. To shi yasa sai aka ce to ya kamata mu yi wani tsari daga yanzu zuwa shekara goma, ya zamu mai amfani da wannan iskar gas da muke da ita a Najeriya mai yawa. Wato director na DPR yau ya fasa kwai, yace ai iskar gas din da muke kai da ita yanzu ta kai trillion 206. To amma sai muka wayi gari su kansu abubuwan da su ba mu gas ba fa gas amma na'urori da aka giggina su yanzu wanda zasu ba mu wutar lantarki kamar megawatt 13,500 yanzu kawai gas da muke samu tana ba mu megawatt 5,000 ne kuma muna bukatar gas za ta ba mu megawatt 13,500 kika akwai babban aiki mun zo cikin wannan hali ne saboda su kansu na'urorin da su kai gas gurare suna bukatar kuɗi muna bukatar kuɗi mai yawa gurin daidaita wannan al'amuran saboda komai ya daidaita dole a saka shi a cikin wannan master plan da zamu yi da take tauka sai kenan na biyu taya za a yi mu kawo masu hannu da jari su gina mana masana'antu inda mutane su samu aiki babban kalubale kuma yanzu duniya tana ta cewa ita ba za ta saka kuɗin ta ba gurin duk abin da ya shafi mai da gas sai kuma gashi mun garzan mu aiki to kin ga shi yasa a wannan plan din zamu dole ne mu saka me zai jawo su masu wannan sashi taya za su ga ina Afirka ta tsaya kada a batta baya yanzu misali dan baki idan ka ajiye mi tsakanin abinci a ciki da rage gurbatar yanayi wanda zaki zama bari na ci tukun na koshi in na ci na koshi lokacin ne zan iya ganin menene yake gurbata yanayi ana ganin wanda na ci na koshi sai muka ce to gas na aka kawo mana fertilizer za a yi noma za a samu abinci a ciki simple ya kuma kamar yadda sauran sun ci sun koshi shi yasa suke iya ganin me ke damun su to mu ba mu ci mun koshi ba
shi kuma Umar Sale Anka dan kungiyar rajin kare muhalli ta Najeriya ya ce taken ranar muhalli ta duniya yayi armashi domin
bana taken ne abun armashi ne wato shi bakan damiya ne ina ga ta harka domin ta bana din ta hada komai da komai domin an ce na farko a dakile sannan kuma a dawo da muhalli kusan yanda aka same shi da kuma yanda za a dora ya ci gaba so wannan abu guda uku abu ne mai muhimmanci wanda kuma kasashen duniya sun yi na'am da wannan abin domin duniya ta shiga hali na rudani a sakamakon yanda muke amfani da madanai da kuma abubuwan da Allah ya bamu na shi muhallin nan baki da ana wasa da shi ana yin son zuciya ana sare bishiyoyi yanda ake jin so ba tare da duba yanda aka same su ba tsawon lokacin da suka dauka kafin su girma to saboda haka muna fatan sunan yanda yake za a dauki mataki da yawa yanda za a zama an cimma buri domin idan an ce a dakile yanda ake yin wayannan harkoki na gurbata muhalli musamman sare bishiyoyi da ake yi a duniya sakamakon ci gaba da aka samu na wayannan kayan zamani na yanzu wanda cikin sauki ana iya cire bishiya ko ta shekara 100 kafin ka ce kobo za a sare ta musamman da muka samu baki daga kasashe na China da sauran kasashen da suka samu ci gaba domin dibar wayannan albarkatun kasa da Allah ya ba mu a Afirka gaba daya musamman na bishiyoyi da muke da su kala-kala to sakamakon haka ne Najeriya ma ta bi sau Kano ma ta bi sau da kuma mu ƴan kungiyoyi mu duka mun bi sau mun yi wannan taro na sanarwa da jama'a abubuwan da ya kamata a yi cewar ga alƙawura da aka da dauka cewar a dakatar in an dakile inda ake sare bishiyoyi musamman za a samu ci gaba da tattalin arziki lafiya da kuma na walwala sakamakon yanda muka durfafi bishiyoyi da kuma duk sauran al'amura na muhalli muna daidaita su ana wofantar da shi muhallin baki da
Tommy Suraro anan za mu sallama a cikin shirin yanayi da muhalli a yau idan Allah ya raya mu zuwa makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka musamman ma bakin namu injiniya Yusuf Usman da Umar Sale Anka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya
sauran VOA Arai ba shakka duk inda ka jan ambaci zaure to magana ce ta dattaku
shi zaman lafiya ba soja ke kawo zaman lafiya ba al'umma ke kawo zaman lafiya da shugabannin su
a zaure dattawa ke maganar gyara
su ɗan sanda na ƙasar nan kowa ya sani suna rawa gani a wuraren da aka kai suna aiki
korafi daga bakin masu korafi
idan an zo a zabe a siyasance lokacin zabe maza ƴan uwanmu sai su zauna suna ta discourage suna hana a zabe mu
shi yasa a zauren VOA ƴan ƙasa ke iya faɗin ra'ayoyinsu da albarkacin bakinsu.
Mu dai ƴan shi'a ne kuma shi'a za mu yi shi'a ko maka zaɓa ba kuma wanda isa hana mu.
Shawara daga bakin masu shawara.
Waɗanda za su fito su shiga harkar siyasa gwagwarmaya na jama'a cikin mata to dole mu yi nazari da zancen ilimi.
Sauran VOA wanda abokiyar kare kainarku ni Madina Dauda ke jagoranta.
Masu sauraro da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman a madadin muryar Amurka ni Halima Abdurrauf da na gabatar da shirin ke mana fatan kasancewa lafiya. Wassalamu alaikum.